Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 15 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, kasar Russia ta faɗa a yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayen su bayan sun kammala rawar daji. Shugabannin Afghanistan masu tsananin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofin su game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden take amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala $7 billion da Amurka take tsare da su. Kana jama'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani gidin gidajen kwana a kudancin Faransa a jiya Litinin.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an gurfanar da wani mai fafutukar kare haƙoƙin bil'adama mai suna Oliver Barker a gaban wata kotun gunduma a Ghana bisa laifin cin amanar ƙasa. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun kaddamar da wani kwamiti mai alhakin nazarin gyaran fuskar kundin shari'a ƙasar da kundin tsarin laifuffuka a wani yunkuri na daidaita al'amuran shari'a daidai da zamanin yau. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a jihar Niger, Najeriya, inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna damuwa akan yadda 'yan ta'addan daji ke ci gaba da kisan jama'a a jihar ta Niger. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Russia ta faɗa a yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayensu na soja. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar, amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu, sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba. Yayin da atisayen ke zuwa ƙarshe, sojojin kamar yadda suka saba za su yi tattaki zuwa bariki da suka fito, in ji kakakin rundunar gundumomin kudanci da da yammaci da suka kammala atisayen sun fara tattara kayansu a cikin jirage da kuma motoci. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da ake kokarin bin diplomasiyya wurin warware mamayar da ake fargabar Russia za ta kai wa Ukraine. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya je Moscow a yau Talata domin tattaunawa akan batun rikicin Russia da Ukraine da shugaba Vladimir Putin a lokacin da Jamus ke kira ga sasantawa cikin lumana. Kane ta yi kashedi cewa lamarin ka iya rincabewa a kowane lokaci. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a wata sanarwa cewa lokaci ya kai da ya kamata Russia ta janye daga rikicin kada ta janye sojojinta daga kusa da iyakar Ukraine. Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofin su game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden take amincewa da dawowar kasar baki ɗayan kadarorinta na $7 billion da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban kasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware $3 billion da $500,000,000 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan din. Sauran $3 billion da $500,000,000 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan diyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa, musamman hare-haren da aka kai a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 a Washington da birnin New York, wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ƙasar Ghana, an gurfanar da wani mai fafutukar kare haƙoƙin bil'adama mai suna Oliver Barker a gaban wata kotun gunduma a Shaiman bisa laifin cin amanar ƙasa saboda wani rubutu da ya yi a shafin sada zumuntar Facebook akan juyin mulki, muddin majalisar dattawan ƙasar ta amince da ƙudurin harajin e-levy mai cike da takaddama. An da ya cafke Oliver, wanda kuma lauya ne a filin jiragen saman birnin Accra, yanzu haka dai yana tsare a gidan yari. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam a Kumasi na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An gurfanar da Oliver Bakavomawo, lauya kana mai fafutukan kare hakokin bil'adama a nan kasar Ghana a gabar kotun Ashaman, a inda alkalin wannan kotu mai shari'a ya kisa kerarsa zuwa ruman har na tsawon kwanaki 14 bisa zarginsa da laifin cin amanin ƙasa kafin tunkuɗi kerarsa a gidan kason mai shigar da ƙara a gabar kotu DSP Sylvester Asare. Ya faɗa wa kotun cewa an kwarmata ma hukumar 'yan sandan ƙasar cewa Oliver Baka mai fafutukan kare hakokin bil'adama na tunzura jama'a ne domin su kifar da gwamnatin jam'iyyar MPP. Lauyan dai ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa zai yi juyin mulki idan majalisar dattawan kasar ta amince da kudirin doka mai cike da cece-kuce ta e-levy, wato dokar karban harajin waya. Wasu matasa da suka isa kotu domin mara masa baya sun ayyana damuwarsu matuka, inda suke cewa wannan mataki da gwamnati ta dauka akan Oliver cin zarafi ne akan mai fafutuka. Kuma shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya taba furta kalimar all die be die, wato kowace mutuwa mutuwa ce ba tare da an gurfanar da shi a gabar kotu ba. Ta kaka za a gurfanar da mai kokarin kare hakokin bil'adama.
The meaning of all die be die, Mr. President, what is happening now in this country is sending this country in a ditch.
Na tuntubi daya daga cikin mambobin kungiyar matsan lamba ta Fix the Country, masu fafutukan kare hakokin bil'adama da shi wanda an ka cafken yake jagoranta, wato Usama Armiyawu, a inda yake cewa an cafke shugaban su ne saboda wasu matakai na kalubalantan gwamnati da yake yi,
ba saboda komai suka mai wannan kamu ba, amma saboda activism da yake ciki. Shi lawyer ne, kuma maganan da suka ce ya fada yana kan internet, ba wai magana ne da mun da ce dai wannan magana a bar ma kotu. Amma in ka duba irin akwai mutane da suka yi irin wannan maganganu in the past. Akwai wani mutumin CPP da shi ma ya taba rubutawa cewa in dai aka yadda aka pass wannan gelo da ake so a pass, shi ma ya yi kudita. To kaga in akwai irin wannan kalmomi wasu sun yi amfani da shi in the past, me da ce kuma yau wani ya yi irin wannan kalma, yace in dai suka pass wannan e-levy shi yayi ku. To shi lawyer ne, kuma lawyer na magana ya san abinda ya take. Mu yan Fix the Country da mu yan Economic Fighters League ba ko ina da muka ce mu muna bidan doki makami mai kudita, shi sa mun san lawyer yake, kuma ba dai magana da ayya ce o yana bidan ya doki makami ne, ko shi ya doki makami ya overthrow the incumbent president ba.
Oliver Baka Vomawo, mai fafutukan kare hakokin bil'adaman kafin 'yan sanda su cafke su a filin jiragen saman Accra, ya jagoranci zanga-zangar adawa da wasu tsare-tsaren gwamnatin jam'iyyar MPP tare da bukatar da ai kuskurema a kundin tsarin mulkin kasar. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madan na gaida Hamza Adam da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Litinin Prime Minister na Canada Justin Trudeau ya yi amfani da dokar gaggawa da ba kasafai ake amfani da ita ba domin tunkarar zanga-zangar da masu manyan motocin dakon kaya suke jagoranta, inda suka mamaye tituna a babban birnin ƙasar da birnin Ottawa da kuma wasu manyan hanyoyi kan iyakar ƙasar da Amurka. Trudeau ya ce dokar gaggawar za ta baiwa hukumomi ƙarin ƙarfi da za su kama duk wani mai zanga-zanga kana su kwace motocinsu na dakon kaya. Karamar Prime Minister Canada kuma ministar kuɗi Chrystia Freeland ta ce gwamnati za ta yi amfani da dokokin halatta kudaden haram da auna shafukan tattara kudade ta yanar gizo da suke tallafawa da kuɗi wurin yin wannan zanga-zangar ta hana shige da fice. Masu zanga-zangar a motocin dakon kayan da wasu motoci sun taru a Ottawa makonni biyu, suna nuna kin amincewarsu ga tilasta yin rigakafi akan masu motocin dakon kayan da wasu dokokin coronavirus. An buɗe wata hanyar Amurka da Canada a ranar Lahadi bayan kusan mako guda, inda 'yan sanda suka kama mutane da dama. A ƙarshe, shahararren ɗan wasan tennis Novak Djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin COVID-19 kafin ya shiga ƙasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin. Yayin wata tattaunawa da BBC a yau Talata, zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka, ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a Faransa da kuma wanda za a yi a Burtaniya wata guda bayan na Faransa din. matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar Serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar Australia, lamarin da ya hana masa lashe gasar Grand Slam wanda aka gudanar a Melbourne a Australia, wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka maida shi kasarsa. A wata sabuwa kuma akan batun COVID-19, tsibirin Cook ya samu bullan COVID-19 a karo farko. Prime Minister kasar Mark Brown ne ya faɗa wa manema labarai a ranar Lahadi cewa wani da ya kai ziyara ne gwaji ya tabbatar da ya kamu a ranar Alhamis da ta gabata a tsibirin Rarotonga, tsibiri mafi girma a cikin tsibirai 15 na kasar ta yankin Pacific ta Kudu.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A wani yunkurin daidaita al'amuran shari'a daidai da zamanin da ake ciki a yau a duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani kwamiti mai alhakin nazarin gyaran fuskar kundin shari'a kasar da kundin tsarin laifuffuka wanda aka gada daga turawan mulkin mallaka Faransa. Matakin da masu kare haƙƙin 'yan adam suka yaba da shi, sai dai kuma sun gargaɗi mambobin kwamitin da su ɗauki shawarwarin jama'a da muhimmanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tangarɗar da ke tattare da tsarin shari'a da dukkan abubuwan da suka jibanci hanyoyin hukunta mutanen da ake zargi da aikata laifuka, wata matsala ce da ke cinyewa jama'ar Nijar tuwo a ƙwarya. Mafari kenan gwamnatin ƙasar ta kafa wannan kwamiti domin zakulo kurakuran da ke tattare da kundayen da aka shafa shekaru sama da 60 ana aiki da su a kotuna. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Jibaje shine jagoran wannan tafiya.
Takardu ne wanda muka yi gado daga mulkin mallaka. Kasashe da yawa wanda aka musu mulkin mallaka su sun dade da suka canza dokokinsu, suka maida su daidai ga yanayinsu na yanzu. To Niger tana yi bakin kokarinta tunda wanga kundi biyu da na gaya maka so 18 ana gyara shi, amma gyaran kadan kadan ne. To yanzu gwamnati ne da ta dauka gyara ne za a yi na gaba daya, za a diba su ɗaya a gani duk abin da yake kawo matsala, abin da yake kawo cikas, abin da ba daidai ba, abin da bai zo daidai da yanayin mu na yanzu.
Raunin tsarin shari'a wani abu ne da ke bayyane a fili a nan Nijar ta la'akari da yanayin da abin ya jefa wasu dubban 'yan kasar ciki.
A zancen da nake maka yau, muna da cikin Nijar 'yan kaso wajen 10,900 da wani abu. Cikinsu in ka diba wajen 6,000 da wani abu ba a musu shari'a ba. Kenan kaga akwai matsala. Wanda ba a ma shari'a ba suka yi wanda aka ma shari'a yawa. In ka dauki misalin nan, gidan kaso na Mai a ƙarshen wanga wata wanda ya mutu yana dauke da mutum 188,000. Cikin 188,000 kinnan 530,000 ba a musu shari'a ba. Matsalal daga dokar ce, tunda doka ta ce in kai laifi kaza zuwa kaza kamata a kai gidan kaso. To juju sai ya kama mutum ya kai shi gidan kaso ko ba a yi shari'a ba. In dai kai laifi ko ana tuhon maka da wani laifi sai aka kai gidan kaso a ajiye ka har lokacin da aka ma shari'a.
Ba yau ba jami'an kare haƙƙin dan adam irin su Abdu Alhashi Idi na kungiyar FSCN ke jan hankula akan maganar aiwatar da sauye-sauye a harkokin shari'a. Saboda haka suka yi na'am da yunkurin da aka sa gaba, amma kuma shigar da shawarwarin jama'a a sauye-sauyen da za a aiwatar ya zama wajibi ga waɗanda aka ɗora wa nauyin wannan aiki, in ji su.
Muna fatan za a yi abin da ciki ɗaya ka a sa sarai balle ka ga siyasa a ƙasa mu siyasa sarai ne. Ana iya a shurari 'yan ƙasa su ka gudunmawarsu a ta yi majalisa, 'yan majalisa su yi abin da suke su. Kenan muna fatan da gaske ne ake za a shurari dukka abubuwa wanda suke iya kawwa a yi abu wanda ya daidai da ƙasar, wanda ya daidai da lokaci.
Kwamitin wanda ke kunshe da alƙalan shari'a da masanan doka da jami'an fafutuka da 'yan jarida ya buɗe layin waya mai lamba 115 wato 115 domin baiwa 'yan ƙasa damar kira su ba da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatar da su ga gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton. A wani taro da aka yi a garin Kwantagore da ke jihar Neja a Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna damuwa akan yadda 'yan ta'addan daji ke ci gaba da kisan jama'a a jihar, lamarin da ya sa akan dole aka rufe wasu makarantu. Mambobin jam'iyyar sun kuma buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace don magance matsalar. Ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, Najeriya, ta nuna damuwa matuƙa akan yadda 'yan fashin daji ke ci gaba da hallaka jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. PDP dai wadda a karan farko cikin 'yan shekarun nan da matsalar rashin tsaron ta ƙara ta'azzara a jihar Niger. Aka ji ta yi magana a wani taron da suka gudanar a garin Kwantagora, cibiyar yankin arewacin jihar Niger mai fama da matsalar rashin tsaron. Ta ce lamarin fa ya kai intaha bisa la'akari da yadda kusan illahirin makarantun boko na wannan yankin suke kulle. Jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Niger Sanata Zainab Kure, ta ce suna matukar jin takaicin wannan al'amari, saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki.
Duk wanda ya yi sallah ya roƙi Ubangiji Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan masifa. Wa'anda ba sallah suke yi ba, 'yan uwanmu Christians, duk lokacin da za su tsaya yin roƙon Allah su roƙa Ubangiji Allah ya sa mu ga bayan wannan. Tashin hankalin da na samu muna zuwa yau shine ga makarantu shimfiɗe a wa'ensu wurare kamun mu iso tegina, babu ɗalibai a cikin azuzuwa. Wannan kawai ya isa mutum ya yi tunani, jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i.
Honorable Yaya Ability shine mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger, ya ce taron nasu a Kwantagora yana zaman jaje ne ga al'ummar yankin akan wannan matsala ta tashin hankalin 'yan bindigar.
Musamman jihar Niger akwai fama da muke da rashin tsaro. Rashin tsaro ya tabaibai ko ina a jihar Niger. Idan ka zauna ka duba jihar Niger, musamman wanga yanki nawa na Shiya ta Arewa, duk 'yan gudun hijira ne ko ina.
Akwai alamun dai PDP za ta yi amfani da wannan matsala ta rashin tsaron domin nema wa kanta farin jini a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Domin kuwa ga abin da shugaban PDP na jihar Niger Barista Tanko Beji ke cewa a wannan taro na Kwantagora.
Jam'iyyar PDP a Najeriya da jam'iyyar PDP a jihar Niger ita ce jam'iyya da za su dawo mana da martabanmu. An wahala, Bahaushe kan ce jiki magayi, ba haka aka so ba, amma ya zama darasi gare mu.
Gwamnatin APC a jihar Niger da lamarin rashin tsaron ya kai mata iya wuya, ta ce tana ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
Gwamnati a kowane lokaci tana nan akan matsayinta na kare haƙƙin rayuwar jama'a da dukiyoyinsu kamar da ya kamata, kuma bai haka bai yiwuwa, dole sai an haɗa hannu da jami'an tsaro.
Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka.
To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da rahotanni a Najeriya ke nuna cewa kasar na fuskantar barazanar yunwa, duk da matakan da gwamnatin kasar ke dauka na taimakawa manoma da ba su saka domin su yi noma, wa'in makonnin baya-bayan nan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da dalar shinkafa a birnin tarayya Abuja. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Nasira Adamel Hikaya ya tattauna mana da wani manomin shinkafa daga jihar Katsina, inda ya karin haske kan abin da ke ci musu tuwa kwarya. Bakon namu dai ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Suleiman Lawalmani, ni haifafen garin Mani ne, amma ina zaune a cikin birnin Katsina. Ina kuma da gona da nake noma a kasar Funtuwa, can wajen area mai ruwa.
Yau wato Suleiman, yi mana bayani, akwai labarin da ake nunawa duk da gashi kwanan nan in ka kula an yi dalar shinkafa a nan Abuja, amma wasu rahotanni na nuna duk da haka akwai barazanar karancin abinci a kasar. A matsayinka na manomin shinkafa, me zaka ce kan wannan labarin?
To gaskiya duk wanda yake da hangen nesa, wanda yake noma, wanda ya san ainihin halin da kasa take ciki, kuma yake kallon jiya, yake kallon yau, zai tabbatar maka da cewa tabbas akwai barazana ta maganar karancin abinci a wannan shekarar. Saboda kamar yanzu area mu ta Katsina, muna daga cikin wurare inda muke noma wanda yake taimakon arewa har da kudu ma baki daya. Amma idan ka tsaya ka duba, duk kashi 85 zuwa 90 na area da ake noman, waɗannan bayan Allah sun hana noma. In ka yi noman ma za a kone, ko kuma za a kwace a buge, ko kuma in ka yi ma ba za ka iya gyara shi ba. To saboda haka idan ka tsaya ka duba sosai, tun lokacin da aka fara fiddo amfanin gona, a ka'ida lokacin da ake fara fiddo amfanin gona ana samun sauki tsakanin sabon abinci da tsoho. Amma a wannan shekarar bambancin da ake samu a daidai lokacin da abincin gonan ya wadata wanda aka fiddo da tsohon da sabon ban bambanci, ko za a samu za a ga bambancin naira 50 ne naira 100. To wannan yake nuna barazanar da za a samu wannan shekarar. Idan ka tsaya ka duba, idan ana sayar da buhun shinkafa naira 20,000 sabuwar shinkafa, to za ka samu tsohuwar 20,000 da 100 ko da 20,000 da 1, wanda ya kamata a ce sabuwar a saida ta 15,000 ko 14,000 ko 13,000, yanda za a yi tsammanin zuwa lokacin da za a koma damuna za ta iya kai wannan 20,000 da 100 ko 20,000 da 1. Amma a halin da ake ciki yanzu ba bambanci tsakanin sabon abinci da tsoho. To wannan ne zai haska maka cewa tabbas akwai barazana mai karfi da take kwararo mu. Bisa wannan tsarin ne ni kamar ni yanzu, tunda ina hangen abin da zai je dawo, yanzu haka ina tabbatar maka ina da abincin shekara a gidana. Insha Allah duk abin da zai je dawo ni dai ina da abinci. Sai lokacin damuna ya yi, ko mu ga abin da Allah zai yi, in ba samu sauƙin tsaro, to muna da tabbacin insha Allah za a samu sauƙi. Amma tabbas barazana akwai ta ƙasa a kwance.
Wannan ba wai lalle rashin noman ne ba a yi ba, ko kuma ya zama dazukan ne ba su da sauran mamora ba. Akwai ƙalubale ne na tsaron nan yake kawo barazana ga
ƙalubalen tsaro shi ne ya kawo matsala. Allah subhanahu wataala ya saukar da damuna mai kyau, an yi ruwa, akwai taki, za ka iya samun aksi da taki ka siya, akwai halin da za a yi noman. Amma in ka yi noman, shin za ka tsira? Waɗanda ke maka aikin za su tsira? In ka yi noman ma an bar ka ka yi, shin za a bar ka? Saboda haka ɗan abincin da ake fitowa da shi daga wurin bai taka kara ya karya ba. Inda yanzu ka ga, zan baka misali, idan ka ɗauki daga ariyar Shene, abinda ya kai akwai garuruwa kusan 5, daga Shene zuwa wasu garuruwa 5 na hanyar faskari, babu mutum ko guda ɗaya a wurin. Ba wanda zai iya noma a wannan ariyar, ba wanda zai iya zama a wurin. Saboda haka baka zauna a garin ku, ba za a kaje gonar ka noma.
Eh, wato amma ne abinda nake so na gano, shin an daina noman ne gaba ɗaya, ko akwai waɗanda suke kasada suna shiga dazukan?
Akwai waɗanda suke yin kasada wanda babu yadda za su yi. Akwai waɗanda suke yin kasada su shiga su yi noman. Amma duk wanda yake neman, ya zai tsira da rayuwar shi, ya zai tsira da rayuwar iyalin shi, ya zai tsira da rayuwar waɗanda suke tare da su suna hulɗar noman nan shekara da shi, to ba zai kai kanshi ba. Saboda ni yanzu kaga gona ta da take wurin, zan ce maka kusan shekara 3 ba a noma ta ba. In kaga wani ya noma ta, to wanda yake kusa da ita ne wanda zai iya ɗaukan kaddara idan ta faɗa mishi. Kuma bakin hanya take, bakin hanya kan hanyar Gusau.
To yanzu akwai kuma wani abu da aka lura da shi, cewa duk da gade yawan musamman ma shinkafa kuma ta gida, amma har yanzu shinkafar tana tsada.
Dole ne shinkafa za ta yi tsada, saboda yawan mutanen da ke Najeriya mutum ne ya fi sama da mutum miliyan 200. Har yanzu Najeriya ba ta da ƙarfin da za ta iya ci da waɗannan mutanen har yanzu. Saboda noman ma in an ba da dama an yi shi, waɗannan ɓata garin basu lalata abubuwa ba, to ba zai ishi 'yan Najeriya ba. Dole sai gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu an sake tsara daji, an gyara, gwamnati ta yi noma mai karin yawa, sannan ne zai wadatu. Ko shinkafa mai karin yawa, amma still idan aka kauta ba za ta isa ba. Saboda demand din da muke da shi a Najeriya, bukatun da ake da shi a Najeriya ba yar kaɗan ba ce. Za ka samu gida akwai mutum 50 a gidan, za ka samu gida akwai mutum 80 suna cin abinci a gidan. To yadda za a ce da waɗannan mutanen yau da gobe ba garama aiki ba ne.
Hukuma kan yadda ake sarrafa shinkafar bayan an noma ta, shin zuwa yanzu ko ina ya wadata da na'urorin zamani na cashe shinkafar bayan an gama noma ta?
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon namu Suleiman Lawal Mani da kuma wakilin mu Abuja Nasira Adamail Hikaya, sai kuma Jule Leathers Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da kuma bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Baballe Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Mansur Al-Mugumel, ya ce salam, fatan alkhairi gare ku muryar Amurka. Kama Abba Kyari da zargin aikata laifi abu ne mai ban takaici, ganin yadda ya yi suna wajen yaƙar masu aikata laifuffuka a Najeriya. Daga nan kuma sai wasiƙar Alhaji Umar Forever Gashuwa, ya ce salam VOA Hausa. Tabbas samun bayanai na mutanen da ake zargin suna da hannu a gungun masu fataucin miyagun kwayoyi na hodar Iblis bayan kama Abba Kyari, biri ya yi kama da mutum. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi. Hakika mun yi matukar mamaki bisa musun da wanda ya kashe Hanifa ya yi, bayan kuma a baya ya amsa cewa shi ya kashe ta. Saboda haka muna kira ga kotu da ta yi amfani da maganar su ta farko ta yanke mashi hukunci. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa, gaskiya shirye-shirye da 'yan majalisun Najeriya ke yi na sanya dokar sai mai kwalin digiri zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamna, mu 'ya'yan talakawan ƙasar san ba mu amince da shi ba. Saboda wannan matakin, wayan hana wa 'ya'yan masu ƙaramin ƙarfi tsayawa takara ne. Daga ƙarshe ina addu'a, ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar cigabanmu, ko da ba su taɓa zama aji ba. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma baban Diman Mambande cewa ya yi, salam VOA Hausa. Yadda ake cin zarafin 'yan jarida a ƙasar Ghana abin damuwa ne. Ya kamata ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan jarida su ɗauki mataki domin magance wannan matsalar. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, muna fata matakin da gwamnatin ƙasar Rasha ta ɗauka na fara janye sojojinta daga filin daga a kan iyakar ƙasar Ukraine zai buɗe wasu sabbin shafuka na kawo ƙarshen zaman tanki a tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Saƙo daga Hajiya Amina Muhammad Kiraji Gashuwa. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a taƙaice.
Maryama ta ce kasar Rasha ta faɗa a yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayen soja. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Igor Kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar, amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu, sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba. Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta ki amincewa da dawowar kasar baki ɗayan ƙadarorinta na dala biliyan 7 da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya ba da umarnin shugaban ƙasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimaka wa aikin jin kai a Afghanistan ɗin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.